to sa'annan fadawan sarakuna da zaka ga suna yawo gidajen wannan dan cirani ne yazo yayi kudi a san di yadda za a yi a makalo shi da fada dan a rinka kwakula shi a san ya za a samu yar gidan wani bafade a makala mishi dan a rinka tatsa shi wai money misroad wai dan talaka ne yayi kudi dan cirani ne yayi kudi su kuma suna ga ba shi ya kamata ya samu ba sai a ce to abu kudin ya za a yi sai a ce akwai wani bafade yana da ya in aka je sai a same shi sai a ce mishi amma yar sarki ce abin da ake musu kenan sai a ce mishi to yana so zai auri yar sarki ce wallahi tallahi kaza kaza kuma ranar daurin auren a fada za a daura amma kai ba za ka ga sarkin ba kawai sun je sun hado business ne don su zo su rinka matsar shi ga su nan birjik a Zariyar nan ga su nan birjik a Sokoto ga su nan birjik a Kano a jawo ka a hada ka da wata fada don dai a rinka matsar ka duk wannan ya kamata fadawa su san haramun ne kowa ya je nemi aikin yi jama'a annabi yana cewa wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasabin duk wanda yake da karfi zai iya nemowa duk wanda yake da wadata to haramun ne yace ina alhazanmu da muke tafiya aikin haji kaga ana raba sabil kawai sai ka shiga layi mutum ne baka ganshi a nan garin ku yana da kuɗi yana da shaguna yana da kamfanoni ya je aikin haji mai yiwa ma ya biya wa mutum goma sai ga ana raba wata farar shinkafa da kaza sai ganshi ya shiga layi haka ya tsaya alhaji mai yasa ka tsaya nan sai ya ce a zai karbi sabil ne sai ya ce ai bai halatta ka karbi wannan ba da shi sai ka ji ya ce a shi wallahi ba zai yi wannan girman kan ba a'a wallahi wa yau ne ka zo ga inda za ka sanya riyal 25 ka ci abinci sai ce riyal 25 ina zai iya cin riyal 25 a bari dai ya karbi wannan sai a je larabawa ne za a samu farar shinkafa ce a zuba mata gishiri da mangyada sai a watsa danyun kaji cikinta saboda bala'in gas sai ta hadu ta hade shi kenan sai dan dinka jin gardi gardi shine kawai abin da suke yi shine suke rabawa alhazai saboda suna kallon ku talakawa ne to kai mawadaci ne ai ka shiga inda zaka ci lafiyayyen abinci sai ce wai ina zai iya cin wannan abincin manyan alhazai ne ga su nan sai ga yaji ya zauna gindin tukari ana zuba mishi ainihin abinci mai arha to babu laifi ma wannan kudin shi yasa yake su yi amma ina ka tsaya ka je kana neman zaka ci sadaka bata halatta ba Allah ya kiyaye hadisi na gaba wanda za mu ainihin karanta a cikin wannan karatu wanda yake tabbatar mana da haramcin sadaka in ba ga wasu nau'in mutane ba a cikin can mun ji dai mawadaci ko sai a hali biyar a nan kuma muka sake jin duk wanda yake da karfin nema haramun ne ya ci ko to nan kuma ga hadisi daga sahabi Qabisa dan Mukhariqin al-Hilali yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathati roko bara bambadanci ko tambaya bai halatta ba sai ga ɗayan mutane uku rajulun tahammala hamalatan mutumin da yaje ya kashe wata wuta fa hallat lahu almas'ala hatta yusibaha kaje ka samu wani da wani suna fada kamar za su kashe junansu sai ka ce ku tsaya me ya hada ku sai ce wallahi ina bin shi naira 5000 in bai bani ba anan wallahi yau sai dai ɗayan mu ya mutu sai ka ce ya hakuri ka yadda da ni ni eh ka yadda da ni eh ka zo bayan sallar magriba ka karbi 5000 a wurina sai ka je tsaki ya saki wancan ya ce Allah ya soka Allah ji zan zo in karba kai ma baka da ko naira 5 to ya halatta sai ka je wurin yalla bai ranka dade eh wallahi na kaso wata rigima kuma za a zo karban kudin nan bayan magriba don Allah taimake ni to ya halatta ka ji dalili na farko da zai halatta maka roko ko bara wa rajulun asabathu ja'iha da mutumin da annoba ta same shi ijtahat malahu ta cinye duke shi gobara ko manomi ne farin dango ko wani dai musiba ya afka a ce ya tafi siyo kaya an kwace kudi a hanya an fashi da makami ko banki ya rushe da duke shi ko na abu makamancin haka annabi yace fa hallat lahu almas'alatu hatta yusiba qiwawan min aishi annabi yace ya halatta yayi bara ya halatta yayi roka amma ba ya ci gaba da roƙo ba, abinda zai samu abinda zai tsayu da shi a bakin shi. Abinci, tunda yanzu baka da komai, to in ka dan samu abinda zaka ci abinci, to shikenan sai kuma ka koma kana neman ina ne a cikin kasuwancin ka baka farfado. Misali a ce ka tafi da miliyan 10 zaka siyo kaya, sai an fashi suka kwace kudin, sai zama gaba ɗaya ka koma baka da komai. Me zaka yi cefa ne gobe, me zaka yi cefa ne yau? Sai ka samu da Allah wane ka taimaka min don girman Allah da 20,000 cikin rufin asirin da Allah ya maka tunda ka ga abin da ya same ni. Sai ka samu ka zaunar da matarka sai kai mata jawabi, to kin ga musibar da ta same mu. Na ka zan baki naira 10,000 da Allah ki san yadda zaki rike gidan nan kafin kwana 7. Sai ka dauki 10,000 kai kuma sai ka tafi. Ina ne kake siyo kaya? Sai ka je kai musu bayani. Sai su gamsu. Kaga yanzu gidanka akwai abinci. Sai ka je ka sake karbo kayan nan, sai ka zo ka fara from the scratch, ka fara da farko, shikenan. To iya abin da ya halatta kenan. Ba kuma tunda masifar ta same ka ne zaka rinka yawo, ka rinka rubuta takarda. Haka zaka ga mutane suna yi. Sai ga mutum ya ruko yaro dan karami ana sallah azhar sai miƙe inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan yaro da kuka gani jama'a shine maraya cikin ƴaƴana guda biyar, ga magana a bakin su kamar tsohon keken dinki gaba da ya hana ka kai musu wani abu. Haka duk wannan jama'a haramun ne. An fahimta jama'a? Kashi ne yace na uku wa rajulun asabathu faqa, da mutumin da talauci ya same shi hatta ya koma salafatu min zawil hija min qaumihi, har aka samu mutanen anguwarsu mutum uku, ko mutanen gidansu mutum uku, ko ƴan kasuwansu abokai guda uku, suka ce laqad asabat fulanatu faqa, jama'a wana fafatara ta same shi. A ce a anguwarku talauci ya same ka, har mutum uku masu hankali su ce kai wana fa ya shiga halin ni yasu. To in aka kai ga irin wannan, manzon Allah ya ce fa halat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aishi, ya halatta yayi roko, ya halatta yayi bara, ya halatta ya nemi taimako ya samu yadda zai tsayu da rayuwar shi. Famasi wa hunna, manzon Allah ya ce duk abin da ba wannan ba minal mas'alati ya qabisa, duk wani roko, bara, bambadanci, tambaya da neman taimako, in ba wannan guda uku ba, suhtun ya akuluha sahibuha suhtan, manzo Allah ya ce haramun ne, kuma duk wanda yake ci yana cin haram ne. Wannan hadisi yana nan al-Imam Muslim ya ruwaito shi, sahihin hadisi ne, haka Abu Dauda da Ibn Khuzaima. Me ya kawo annabi ya faɗi wannan hadisi? Kabisa ne ya je wurin manzo Allah ya ce ya manzo Allah na je na kashe wata rigima ne, shine nazo ka taimake ni in je in cika wannan magana. Shine sai annabi ya faɗa mai wannan abin da kai yayi daidai. To ƙari akan haka akwai nau'i biyu, amma bayan nan duk wani roƙo to haramun ne. To jama'a mu duba yanzu dan girman Allah, wani kaskanci ya wuce a ce kuna ahli sunna za ku yi tafsiri, kuna rubuta takarda ta neman taimako gidajen masu kuɗi, tun kuna rubuta wa ahli sunna har ku zo koma kuna rubuta ƴan ɗariƙa da sauran ƴan bid'a tsakani da Allah, me yasa aka samu rudani a cikin tafiyar ahli sunna daga baya-bayan nan? Saboda daidai lokacin da za a samu wani matashi a cikin kungiyar zai miƙe ya ce wallahi mu musulmi ba za mu zaɓi kaza ba, shi kuma wani da yake shine shugaban kungiya ko sakatare sun san wannan da ake cewa ba za a zaɓa din nan ba, shi ya sai musu lasifika, shi ya kawo musu janareta, kujerun hajjin su na bara shi ya basu. To da haka sai kaji an ce an kori wannan yaron daga kungiya, sai matasan kungiya gaba ɗaya sai su bi shi, sai kaji an ce kungiya ta rabu. Yanzu abin da ya raba kungiyar shine abin da ya hada ta, ma'ana akan gaskiya kungiyar ta hadu. Shin akan wata gaskiya da ta hadu ne aka rabu, ko ko wata ƙarya ce aka kawo ta raba su? So da haka ku daina neman taimako, za ku gina masallaci ko za ku gina makaranta, a cikin ku suwaye masu kudin ku, ku a cikin tafiyar su gina muku masallaci. A me yasa ne shi masallacin ko makarantar ko ita tafiyar, me yasa ba za a yi mishi kasuwanci ba? Waye hana? gaskiya a wannan munasabar zan ƙara magana akan cewa wani ƙarin kaskancin ne a ce wai ahlus sunna kowa ga form nan ya cika wai kamfanin MTN duk sanda ka sa kati za a cire naira 100 wannan kaskanci ne a duniyar ahlus sunna ina fadin haka ne ni a matsayina na albani kuma masanin harkar communication ba MTN ce ta taimake ku ba ko kuka taimake MTN kuma kaskanci ne har yanzu bara ce kuma haramun ce ba kasuwanci bane cewar wai kungiyar ku ta daina neman taimako kungiyar ku ta daina lunch amma yanzu ana son duk dan kungiya ya cika form ya hada aka lambar MTN din shi duk kati in ka sai kati na 1,500 za a cire naira 100 ya tafi account din kungiya wala har yanzu bara ce a wai ai kristoci suna yin haka kristocin banza ku da kuke da ilimi da fasaha da kasuwanci ku da kuke da littafin muwatta littafin muwatta da yake da ka'idoji na kasuwanci wanda har yau duniya bata iya exploring nashi ba saboda economically duniya ta ci baya ne daga zamanin annabi idan kun fahimci wannan me yasa ita kungiyar ba za ta kafa kamfanin telecoms ba waye hana ta ba wanda ya hana ta ah me yasa ita ba za ta shiga harkar kasuwanci ba amma wannan har yanzu ba ta wuce misali fa ina da shago a anguwar mu sai nake neman mutanen anguwar nan da su taimaka wa wani sai in ce musu ga form su cike duk wanda yazo siyayya a wuri na daga cikin kudin shi da za a samu canji duk canjin shi da za a samu za a cire rabi da haka wani yazo ya sai sabulu a wuri na na naira 500 ya ba da naira 1,000 zan bashi canjin naira 500 sai in bashi 250 na cirewa wancan har yanzu bara ce kaskanci ne haramun ne saboda haka ahlus sunna kun fi karfin haka ku tashi ku gina addinin sunna da kuɗi na halal na kasuwanci dan sunna ta zama tana da izza sunna ta zama tana da izza amma ya zama sunna ba ta da izza sai kazanta bara kazanta ce kuɗin sadaka kazanta ne ya zama da wannan za a daga sunna da wannan za a gina masallaci da wannan ne za a ba liban kuɗin abinci da wannan ne za a karantar da 'ya'yan musulmi kowa ya tashi jama'a ya samarwa da kanshi aikin yi Allah madaukakin sarki ya dora mu akan abin da yake daidai kashi nan kaji annabi ya ce fama siwahunna minal mas'alati ya qabisa duk wata hanya da za a roki kuɗi a tara su ya kai qabisa suhtun ya'kuluha sahibuha suhtan haramun ne kuma duk wanda ya ci ya ci haramun wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi jama'a to kun ji yanzu wannan hadisin ya gaya mana iyakar dalilan da ke sa iya yin bara yanzu waɗannan yaran da ke yawo suna ko ɗan ƙanzo ko ɗan dagwa-dagwa cikin wanne suka fada talauci ne na ƙarya aka ɗauke su aka saka su wani yaran in ka ɗauke shi ka tafi da shi garin su a Katsina ko a Zamfara sai ka samu uban shi attajiri ne a ƙauyen wani yaran ka ɗauke shi ka tafi da shi Jigawa sai ka je ka samu uban shi yana noman buhu dubu amma wai saboda an kawo shi makarantar allo Zaria sai a ce wai rinka yin bara ƙarya ne haramun ne ya ci wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa uziya bil haram fa anna yustajabu lahu saboda haka ku sani wannan bara kamar yadda ne alƙawari tarihin ta ya fara ne a Najeriya ta hanyar wasu buzaye shanakifa waɗanda suke zuwa daga ƙasashe irin na Mauritania da ainihin ƙasashe irin na Algeria suna zuwa ƙasar Hausa suna karantar da 'ya'yan musulmi alƙur'ani amma in suka zo suna zama a cikin zaure ne to in suka zauna a cikin zaure almajiransu da suka taho da su sai suna tura su gidajen makwabta suna barato wa malamansu abinci sai su zo su haɗu su ci kun ji yadda bara ta faro a ƙasar Hausa buzaye da ake kiransu shanakita da larabci wato mutanen garin Shankit su ne daga ƙasashen Mauritania da Algeria sai suke zuwa ƙasar Hausa da almajiransu ku ji wannan almajiran nasu wasu su zama larabawa ne wasu kuma akan hanya suka dibo su, in yazo ya zauna a zariya sai a ganshi da almajirai guda takwas. To idan magariba tayi tunda ba sanin shi akai ba, sai ya ba su kwano sai su rinka kewayawa gidajen makwabta. To daga haka ne kuma sai ya zama wai duk wanda yake karatun Qur'ani shikenan sai a dauki ainihin kwano sai a bashi. Amma na fadi a cikin waccan laccattawa, kuma na fadi a wurare da dama, na zauna a cikin garin Yola jama'a a bayan gidan Barkin Dadin nan na yanzu sarkin kasar Adamawa Lami Don Adamawa a tsakiyar garin Yola. Ni da kaina ne observation, tunda na zauna ban taba ganin almajiri ba. Sai na fara bincike, babu almajirai ne a garin nan, sai suka ce akwai. Sai na ce ba sa bara, sai aka ce ba sa bara a nan. Duk wanda ya kawo dan shi zai zo da buhunan masara da buhunan hatsi, zai zo da kuɗi sai a ba Modibbo. Gashi ana koya mai Qur'ani, shi kuma Modibbo sai ya dauki masu dafa abinci, ana dafa mishi abinci. Kaga boarding school kid, a zo da school fees da abinci. Ran da ya sauke Qur'ani za a fara koya mai nahawu, to uban shi zai ba da bijimin sa. Sai a ce saboda yau za a mai da shi malami, tunda zai iya nahawu, zai iya karatu ba wasali, to sai uban shi ya ba da bijimin sa. Dan haka sai ka je ka ga modibban sa suna rayuwa cikin mutunci da tsafta da kamewa. Almajiran sai ka gansu tsaf-tsaf suna karatu amma ba sa bara. Amma in ka tsallako Jimeta, to za ka gansu nan kam Jimeta kamar sabon gari ce. Za ka gansu wasu daga Jigawa, wasu daga Sokoto, amma wallahi ba 'yan Adamawa ba ne. Amma haffulanin kamar in sun tsallako sun zo Yola ba sa bara. Ku je da kyau ku gani. To me yasa ba za a adaptin, ba za a karɓi wannan tsarin ba? Saboda haka bara ba ta da alaka da karatun allo. Saboda na taɓa jin wani malami yana cewa wai in ana faɗa da bara, to ana faɗa da karatun allo ne, malam kai kuskure. Babu alaƙar bara da karatun allo. Na'am. Ni din nan da ka ganni ko? Ba karatun islamiya ne ba. Ban ma taɓa yin karatun islamiya ba ne. Karatun allo ne. Tun ina ƙulo, har na zama titiɓuri, har na zama gardi. Na rubuta Qur'ani tun ina da baki, alu an baki, wau zalbara baguje, alu lallan hakuri, har na sauke Al-Qur'ani a gaban iyayena. Ban taɓa yin bara ba. Kuma wani ikon Allah a lokacin ma ina makarantar boko, to da yaya ne za a ce mutum ba zai iya Qur'ani ba sai yayi bara? Ni ban taɓa yin bara ba, kuma na iya Al-Qur'ani alhamdulillah. Saboda haka ƙarya ne wannan tunanin. Ko kuma a ce in kayi karatun ba zai albarka ba sai in kayi bara. Malamin da yau yake faɗin haka a arewacin Najeriya shi yayi bara, to amma yana da ƴaƴa da yace duk sun haddace Qur'ani amma su kuma ba sa bara. To tambayar shi ne ko ƴaƴan shi ba su da albarka ne? Naje na kafa wa'azi yau kusan shekara 13 dab da kofar gidan shi a garin su. Ni a lokacin ma ban sani ba. Munasaba ce ta kama, wallahi kawai sai za ni tattar da muje mu, sai aka dauka da shi nake. Na dai san a garin yake, amma ban san cewa lasifika ta da ni kaina tana kallon kofar gidan shi bane wallahi. Sai da gama wa'azi aka ce kai malam ka da ki garwa yau. Ai ga gidan shehi can, nace to. Nace ba wata garwa da na daka. Dan ba nayi ne dan shi ba. Amma a cikin maganganuna na jefa kalubale cewa duk malaman da ke kara bara a yau su kawo mana ƴaƴan su guda nawa ne suke yin bara. To yaushe ne za ka tura ƴaƴan wasu su yi bara, kai kuma ka tura naka su yi karatu a Misra su zo suna ja maka baki? Wannan yaudaran musulmi ce. Saboda haka al'ummar musulmi bara ba ta da alaka da karatun Al-Qur'ani. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Kun ji nau'in mutanen da bai halatta su yi bara ba. To sa'an nan ya zo cikin hadisi, kuma har wai wanda al-Imam Muslim ya ruwaito shi wani dogon hadisi. Manzon Allah ya ce inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya awsakhun nas. Sadaqa bata halatta ga Muhammadu da iyalan gidan shi ba, domin ita dauda ce ta mutane. Kuji, sadaqa bata halatta ga Annabi Muhammadu ba, haka bata halatta ga iyalan gidan shi ba, domin daudan mutane ce. Shi yasa wata ran an kawo dabino sadaqa, sai Husaini ko Hassan sai ya dauka sai ya sa a baki annabi bai lura ba annabi ankare kawai sai ga yaro ya fara hade dabino sai annabi ya shake shi sai da ya matso dabino ya amai sai ya ce mishi kai baka san cewa sadaka bata halatta gare mu ba kazantan mutane ce yaro ne dan karami amma annabi bai bar shi ya ci ba amma yanzu kato na cikin tafiya kasa Hausan ya ga an yi layi ana bada waina sai ya tsaya kai kuma fa ya ka tsaya sai ya ce a wai zai ci sadaka ne hakan nan kawai ya ga ana raba waina sai ya bi layi zai ci to ai sadaka ce in ka taba yi sai ya ce a wai shi tsohon almajiri ne yo gwamma da kace tsoho kenan yanzu kai ba tsohon ba almajirin bane jama'a kun ji wannan hadisi saboda haka waɗannan hadisai sun bayyana mana cewa sadaka na da falala amma kuma cinta ba shi da wata falala sai ga wanda ya halatta kawai ya halatta shi ma in ya ci ba falala ya samu ba kaga annabi ya siffanta shi dangane da ita cewa kazantar mutane ce to yaushe zaka zama kai ne mai cin kazantar mutane to sa'an nan jama'a addinin musulunci yana karfafa mutane ne game da muhimmancin haɓaka dukiya da kuma neman dukiya ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Muslim suka rawaito annabi ya ce idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyaghrisha idan kiyama ta tashi ga kiyama kana ji ta taso misali can wajen tudun jiko kai kuma kana nan wajen gurgurji ga kiyama ka ji labari ta taso tana daidai sabon gari tana ta kade mutane ana ta girgiza kasa ga dabino ka daga baka shuka sai annabi ya ce falyagarisa dasa sarki ya tabbata ga Allah ina so ka dubi dabino ba gwai ba ba mangwara ba dabino idan aka shuka shi in ba dabino irin na yan zamani ba dabino na asalin aka shuka shi sai shekara 70 zuwa 100 kafin a fara cin ƴaƴan shi ka karanta wani labari a littafin labarin da na yanzu wai wani dattijo ne ko a magana jari ko wani dattijo ne wani ya ganshi wani sarki ya ganshi tsoho ne tukub amma yana ta dasa dabino sai sarki ya ce mishi kai duniyan nan akwai abin mamaki tsoho da kai kake dasa dabino yaushe wannan dabino har zai yi kai ka ci sai ce to ranka ya dade tunda an dafa mana mun ci to shine mu ma muke dasawa wasu su ci sai kuma sarkin yace kai amma wannan dattijo kana da fasaha sai dibo kudi sai dan kamai sai tsoho ya karba yace to ba gashi dabino ya fara ƴaƴa ba tun yanzu ba gashi dabino ya fara ƴaƴa ba tun yanzu da ban dasa ba ai ba zan ci ba ka gani ko kawai abin da yasa na kama wannan kissar shine dan ka san dabino in aka dasa shi da wani da wahala wanda ya dasa shi ya ci shi to sannan dubi ga kiyama ta taso sai annabi ya ce ga kiyama ta taso ga dabino sai annabi ya ce kar ka fasa ka dasa malamai suka ce wannan hadisin annabi ya faɗe shi ne dan ya nuna wa mutane muhimmancin aiki da kuma muhimmancin tattali da kuma muhimmancin haɓaka dukiya yanzu dan girman Allah idan kaga ana girgiza ƙasa a can wani fa'ida ne ka zo kana dasa fandisho za ka gida anan yanzu ana girgiza ƙasa ga wasu gidaje na rushewa amma sai annabi ya ce yi dan ta iya yiwa girgiza ƙasa ba za ka kawo nan ba abinda yake cewa kenan jama'a kowa ya je nemi abin yi musulunci bai kashe jikin mutane ba Nasa'i ya ruwaito hadisi da la'asar sakaliya annabi wani sahabi ya zo ya same shi ya zo kawai sai ya tsaya kan annabi haka ya ce ban yi cefa ne ba annabi ya ce bai kace ya ce ban yi cefa ne ba sai annabi ya daga kai kalle shi sai ya ce to annabi ya nazari to shi dai dama mun ce baya cewa babu da sai ya ce tafi ka bani guri a'a sai ya ce kai baka da sana'ar komai ne ya ce shi baya sana'ar komai annabi sai ya ce to me kake da shi a duniya yace bai da komai bai da tsohon keke bai da tsohuwar mota bai da komai annabi yace ina kake kwana yace a gida akan me yace ina da buzu da me da matashin kai na fata da ciyawa a ciki da me yace da salka kamar yanzu kace katifa da fulo da tsohon fridge dan kwatano duk da tsatsa a jikin shi misali kawai ka kaddara haka dan ka ringa tafiya tare da zamani dan wani yaron an ce mai buzu yanzu da salka bai san me aka ce ba tsohuwar katifa da tsohon fridge da fulo gashi nan ya hu shekara 17 yayi dama dama da shi aka kawo gaban annabi annabi ya ce wa zai sai wannan buzu da matashin kai da salka sai wani ya ce dirhami 2 sai annabi ya ce ba mai kari sai wani ya ce dirhami 3 sai annabi ya ce kawo kuri wannan hadisi ya nuna mana ana iya shiga ciniki matukar ba a karkata ba wannan ya ce dirhami 2 annabi ya ce ba mai kari wani ya ce dirhami 3 sai annabi ya ce kawo kuri to kai kuma ka dubi yadda sahabbai suka yi imani da manzon Allah kai yanzu manzon Allah kai sai da tsohuwar katifa ka da tsohon fridge dinka in wani ne wallahi sai kafirta a wurin yace a wallahi ni ba zan iya wannan musuluncin ba yo gidan na ma za sai a sai koma gefe guda yanzu da sarauta Allah ido annabi ya karbi dirhami 3 me sai ya kwashe tsohon kaye gaba sai annabi ya bashi dirhami 2 yace kaga wannan yace eh je ka ai dirhami ɗaya yace je ka kai cefa ne in ka kai cefa ne gida ka dawo sai je cefa ne ya dawo sai bashi dirhami 2 shi kaga wannan eh je ka sayo gatari ya sayo gatari da yazo sai annabi ya ce mishi saba shi a kafada ya saba a kafada sai ya ce ila awalil madina tafi dajin oda can gabashin madina ka je kai ta sara ice ce kar ka sake in ganka sai bayan kwana 17 bayan kwana 17 sai ga mutumin nan ya dawo da sabuwar riga babban riga da hular shi ya kafo ta a gaban goshi ya shiga cikin alhazan birni yanzu ya zo yana saba riga manzo Allah ya ce a kai ne ya ce a ni ne ya ce to yanzu wannan bai fi ba a ɗauka a baka ka kunyata balle a hana ka kar ka sake roko jama'a kun ji yadda manzon Allah yake da productivity a cikin ya maida kai ka zama productive ka zama mai albarka ka amfanar saboda haka waɗannan 'yan siyasa da suke tara mutane suna ba su 2,200 da mutum guda ba su samu su ba jali da ya fi alheri da haka jama'a kun ji wannan idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasila falyagrisha idan kiyama ta tashi gashi zaka shuka dabino annabi yace ka shuka kar ka fasa kenan wannan yana nuna duk tsufanka da furfurarka ka samu kuɗi zaka yi kaza kar ka ce to ma in nayi ai ba zan ci amfanin abun ba a'a zaka ci amfanin addinin musulunci ba azzalimi bane Allah ba azzalimi bane zaka ci amfanin kana da rai ko ka mutu dan haka kar ka fasa yin wani alheri idza qamatil qiyamatu wa fi yadi ahadikum fasilatun falyagrisha jama'a kuna fahimtar wannan daga ƙarshe zan cike wa'azin nan nawa da wani babi guda a cikin littafin fiqh sunna a babin mu'amalat a ƙarƙashin babin ciniki inda malai ya kawo at-tabkir fi talabir rizq sannan sai kawo al-kasbul halal sannan sai kawo wujubul ilmi bi ahkamil bai'i wa shira ya kunna babin ciniki ya nuna mutun ya rinka sammako wajen neman arziki dan haka jama'a ƴan kasuwa ku rinka fita da sassafe ma'aikata ku rinka fita da sassafe ta iya yiwa amma ka ce ai kuma ga cikin hadisi annabi ya ce ka zama na ƙarshen shiga kasuwa ka zama na farkon fitowar ta malamai suka ce wannan hadisin ya zo ne kawai dan ya bayyana hadarin da ke cikin kasuwa amma baka fita zaka je saro kaya kar ka bari karfe 10 ta yi kana sallah asuba fita zaka tafi gora karfe 6 na asuba ka fita birkiloli masu gini da aikin kwalta karfe 6 na asuba ku fita kar ka sace sai rana ta daga sai hantsi ya daga kai kuskure ya kawo hadisi akan haka daga cikin littafin sunan tirmizi annabi yana addu'a yana cewa allahumma barik li ummati fi baku fi bukuriha ya Allah ka albarkaci al'umma ta wadda take sammako wajen fita nema ina fata an gane dan haka annabi ya kasance ko tawaga zai aika ta yaki da sassafe yake umarnin su ainihin su fita jama'a kun gane shine aka ce wa kana idza ba'atha sariya aw jayshan ba'athahum awwalan nahar sannan shi sahabin da ya ruwaito wannan hadisi sunan shi sahar da yaji annabi ya umarci al'umma da fita da sassafe aka ce kana sakharu rajulan tajiran dan kasuwa ne wa kana idza ba'asa tijaratan ba'asa awwalan nahari fa asra wa kasra malu idan zai aika yaran shi kasuwanci sai ya ce su fitar da sassafe sai Allah ya albarkaci dukiyar shi sai ya zama mai kudi wannan hadisi sahihi ne yana cikin sunan at-tirmidhi to sa'annan sai kuma in za kai sadaka in za ka tara kudi da ake cewa a nema kuma ka nema da halal domin akwai kuma wasu waɗanda azozi irin waɗannan sai suka tunzura su sai suka gabbari su je su nemi kudi na ya amfani da kalmar suka tunzura su saboda in aka ce an wa'azantar da kai aje a nemi kudi ai ba nufi ake aje a nemi kudi ko ta wace hanya ba kun san abin da yasa nake wannan magana jama'a na san ina ɗaya daga cikin waɗanda ke wa'azi akan irin wannan aqida ta cewa ustazai da malamai masu da'awa ku je ku nemi kudi na haɗu da wasu da yawa a Abuja da Port Harcourt da Lagos suna neman kudi da hujjar cewa ai ni da makamantana muka yi wa'azi a nemi kudi amma sai dai ni na same su suna neman kudi a wuraren da ba su halatta ba suna harkokin kasuwancin da ba su halatta ba to ko da muke cewa a nemi kudi ba muna nufin a nemi kowaɗanne irin kudi ba ko kun fahimta jama'a dan haka Abuja zaka je ko Lagos Port Harcourt zaka je ko Makka akwai sana'o'i waɗanda suka halatta idan baka samu sana'ar da ta halatta ba kar ka shiga sana'ar da take haramun dan ko je wani yayo mun waya yana cewa shi ma'aikaci ne na gwamnati albashin da ake bashi baya isa shi sai suka shiga harkar man fetur da harkar gas amma sai suka zama suna da rauni a wajen abin da ya shafi jali to shin za su iya zuwa su karbo bashi daga banki domin su zo su zuba a cikin harkar kasuwancin su sai na ce to ai da ni da kai mun san cewa banki yana mu'amala ta haramci yana mu'amala ta kudi na ruwa yana mu'amaloli na abubuwa da yawa waɗanda suke haramun ne ga irin wannan halin da kake magana bai daga cikin halayen larura da za su halatta maka mu'amala da banki dan haka bai halatta ba to haka dukkan abin da za ka yi na nema da bid'a ka tabbatar da cewa ka takaito akan abin da ya halatta Zainab matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin gidan annabi take sana'a amma Allah ya azurta ta da dukiya mai yawa har take sadaka har ta shahara da sadaka sai wata ran annabi ya faɗi wata magana yace idan na rasu wadda za ta riga ku rasuwa bayana ita ce wadda ta fi ku tsawon hannu sai mata annabi suka je suka samu kara ice wance zo ki gwada aka gwada aiya wannan ke gajeruwa ce sai aka zo kan saudatu doguwar mace ce ta fi kowa tsawo cikin matan annabi sai aka gwada to saudatu to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai aka fara buga mata kirji ana ganin to ai ita ta fi kowa tsawo dan haka hannunta ya fi na kowa tsawo kuma fab sai Zainab ta mutu sai da Zainab ta mutu sai suka gane ashe ba tsawon hannu na hakika ba miƙawa Zainab tana da sana'ar yi dan haka ta fi kowa sadaka har aka sanya mata suna ummul masakina uwar miskinai uwar masakai duk wani miskini sai lankwaso gidanta yazo ya ci ya sha matar annabi ce tana yin haka ne don me dan tana da sana'a mata da kuka zauna a cikin gida ba kwa sana'a ba daidai bane ku shiga cikin birnin Kano ku gani tun muna dalibai zaka je kaga yayin da wata take yin shinkafa da wake tana sayarwa a cikin gida ana zuwa ana ci a kofar gida haka ne ko wata kuma tana nan ita kuma tuwo take matan Kano fasaha ce da su sai kawai sai suka je sai kuma wata ta kirkiro sai ta dafa tuwo da la'asar karfe 5 sai ga tukwane ana ta dafa tuwo ba tuwon dare bane in aka gama sai a kwashe shi sai kuma sai abu sai a ninke shi a tukunya kuma sai a sa leda gari na wayewa asuba sai a fito da wannan tuwo sai a yanyanka shi sai zama sauran tuwo a dumama miyar kuma sai kaga manyan alhazan birni da yan boko suna ta aiko da kwanuka irin na zamani na bature sai kaji mutun ya ce Alhaji ya aika ni a bada sauran tuwo na nawa na naira 500 tun duniya na kwance yanzu sai kaga an aika da katuwar kula haka sai ya ce Haji ya e sauran tuwa ke so na 3000 wallahi akwai wanda har muka ga makaratu mu dai Haji ya sauran tuwo muke ce mata ban ma san sunanta ba Haji ya sauran tuwo kawai ita sauran tuwo take sayarwa sai kaji ta tafi kauyen su yar gwarza ce ta biya wa mutum 10 aikin haji tana nan a cikin gida wannan ana magana shekara 20 da to mata me yasa ba ku zauna ki zauna hawan jini ya kama ki ki zauna sai dai ki kwalliya ki sa jambaki da gazal ran da ya kare ki wulakanta to kuma wannan baya nuna irin abin da yau wasu mata suke yi tace saboda za ta kare mutuncin kanta bari ta zama yar kwangila ita ce ma'aikata kaza wurin yalla baiwa na idan wani afifi ne wani ba afifi bane sannan in kina sa hijabi da niqabi ba za a baki kwangila ba sai kina sa riga mai zulumbuwa wadda take fitar da kwankwasan ki take nuna tudun nonan ki sai kina jambaki da gazal sai kina sa gyale to ashe kuma wannan mutuncin ki ake ba kwangilar daga baya ba kuma barna iri iri tana faruwa Khadija ta yi kasuwanci ko bata ba a ina ta yi kasuwanci a cikin gida bata taba fitowa ko kofar gida ta kafa shago ba kasuwancin ta tana diban kudi ne ita Khadija ba kudi take ba kaya take baka ka sayar ba a'a za ta dauki kudi ne sai ta baka miliyan 2 ka tafi Sokoto ka je ka siyo gyada daga nan Sokoto ka wuce ka kai gyadan nan Asaba idan ka siyar da ita a cikin amana saboda suna da ethics suna da dabi'u na gaskiya a cikin amana nawa ka siyar da wannan gyadar miliyan 1,600 nawa ne ka kashe kudin kaiwa da mota nawa ne kai kaza karshe sai a dawo da riba sai a ga ribar 300,000 sai Khadija sai ta rike 200,000 sai ta baka 100,000 kai kuma ka san me zaka yi sai ka dauko kaninka sai ka bashi wannan 100,000 sai ka tasa shi gaba in kuka tafi sai ka wuce mai gaba sai sai maka kaya naka ne sai aje kuma sai a siyar kai kuma sai a ciyo ribar naira 70,000 sai ka bashi 20,000 kai kuma sai ka rike 50 kafin wani lokaci sai ka zo ka zauna gaban Khadija kai gaisuwa ranke dade nagode ga dukiyar nan da aka bani shekara 5 ni ma Allah ya fitar min da tawa yanzu ina kasuwanci a cikin haka kuma shi ma sai kaga ya yayi kanin shi jama'a kun ji abinda maza Khadija ta yi radiyallahu ta'ala anha the greatest woman in the history of Islam wannan ita ce Khadija a kasuwanci ba a batta a baya ba a sadaka da alheri fa aka ce ita take wa annabi guzuri in zai tafi ibada sannan duk sanda matsalar dukiya ta taso wa annabi Khadija ce take tsayawa goyen baya Khadija imani Khadija tsayawa Khadija dan haka lokacin da as-sayyida Aisha taji annabi ya bi Khadija tace wai kai wace irin mace ce wannan kullun kana yabanta bayan ta mutu Allah bai canza maka wadda ta fita ba Aisha tana isharar kanta ita Aisha abinda take gani tsayayyen nono da tsawon jiki da kyan fata da yarinta shi kuma annabi ba wannan yake nufi yana duba quality ne sai dubi Aisha sai ce Allah bai canza min wadda ta kai ta ba balle wadda ta fita sai ce zauna ki ci yace Khadija ta yi imani da ni lokacin da duk duniya aka kafirce mu duk duniya an kafirce an ce ƙarya yake Khadija ta ce gaskiya yake yace kin ji Khadija Khadija ta bani sanda duk duniya aka hana ni Khadija ta tsaya min lokacin da duk duniya aka watse mu sannan Khadija ta goyi bayana a lokacin da kowa ya watse Annabi ya bata ansa ne dan ta ce wai wace ce Khadija ne amma ba ta yi tambaya bane ta neman amsa tambaya ce ta kaskantarwa me ce ce Khadija bayan gani haka take so ta ce shine Annabi ya kwantar da hankalin shi yace kin ji Khadija dan haka sai ya dawo ya sake bata ansa cewa Allah bai bani wadda ta kai ta ba balle wadda ta fita kun san me ya jawo wannan magana suna zaune da Annabi da matan shi ne sai Annabi ya hangi wata tsohuwa sai zambar sai tashi sai kwanta rawanin shi sai ya shimfida sai je ta rotso huwan nan yazo ya zaunar da ita sai matan suka ce wannan wace tsohuwa ce haka haka yanke mana hira kai kaza ka yace kana ta atina ayyama khadija kawa khadija ce khadija tana da rai tana zuwa gidan shine aisha tace wai kai kenan da an yi magana khadija wai wace ce khadija ne manzo Allah yace kin ji khadija to ashe farkon karatu ne nan da yamma tai sai manzo Allah ya zo ya kwankwasa wa aisha fito yace khadija ta yi imani da ni sanda aka kafirce ta bani sanda aka hana ni ta yadda da ni sanda aka ki ta tsaya min sanda aka watse ta yi kaza kin ji khadija tace yamma gari ya waye fito sai da annabi ya kwana 30 ya nema ta haka safe da yamma ka karanta hadisin yana nan a cikin sirru alamin nubala da isnadi hasan Aisha tace in Allah ya so wannan bala'in da na saka kaina ran da duk annabi ya hakuri ba zan saki ambaton Khadija ba sai da alheri to annabi miji ne mai amana annabi wafi ne annabi mutumin kirki ne annabi baya cin amana kadan ba ka da rai Khadija ta rasu madadin asata a shafe ta amanta da ita ina kai ran nan sai Fatima ta ce ya manzon Allah naji wani aljanna wani uwata da ta gudunmuwa a addinin nan ban ji matsayin ta ba manzon Allah yace Khadija ke magana tace kwarai yace ai Khadija albishirinta da gida a aljanna gidan na qarau gold na zinari sannan babu hayaniya a gidan sai aka ce Allah ya wa Khadija sakamako ne da irin yadda take duk abin ya faru mata suna hayaniya ko ita Khadija natsuwa take Annabi ya je ta hada mai abinci ya je yayi ibada ya dawo ran nan sai dawo a furgice yace na gano aljani Khadija bata yi furgita ba sai tace natsu ba aljani ka gani ba ka ga natsuwa ta farko kai yanzu kai ka fita wa'azin kasa ka dawo karfe 2 kace ka haɗu da aljani wajen GRA ba za ta kwana a gidan ba tace alje kai kanka ihu za ta yi ta ce wallahi ya zama aljanu shikenan sai gida ya watse ina fata an gane amma ka duba Khadija da ya dawo yana firgice yace na ga aljani sai ta natsu sai ta ce ba aljani ka gani ba ce ai Allah ba zai cutar da kai ba yaushe Allah zai ba aljani ya wulakanta ka kana sadaka kana alheri kana zumunci kana zaman lafiya ta faɗi qualities sai ta ce amma barin kai ka wurin dan uwana malami ne ta kai shi malami ya fassara ya ji cewa ba aljani bane daga bakin masana to amma sun dawo suna zauna a daki ko sai ga wannan halitta ya fi sake bayyana sai annabi ya ce yawa gashi nan kin ganshi aljani ne sai Khadija ta ce ka natsu ka gani fa yanzu da ya gano shi a daji ne yanzu ya biyo shi daki me kake da ta wando za su fita da ta wando za su fita amma Khadija sai ta ce ka natsu sai ta ce wa annabi duban shi da kyau kana ganin shi ita ba ta ganin shi kana ganin shi yace ina ganin shi sai ta rinka tura kallabinta haka baya kana ganin shi yace ina gani yana baya kana ganin shi yace tana gama buɗe gashin kanta sai ta ce kana ganin shi sai ta ce ba aljani bane mala'ika ne sai ta ce in aljani ne in ya ga ina buɗe gashin kaina zai matso ne amma mala'ika ba zai zauna inda mace ta bude gashin kanta ba ka ji karatun Khadija ya fi digiri wane diploma wa yake magana NCE karatun Khadija ilimi ne take da shi to wannan natsuwar tata da Allah ya bata gida a aljanna ko sai annabi ya ce gidan natsatse ne ba hayaniya shuru yadda take a natsa haka gidanta yake a natse jaza'an wifaqa Allah ya yarda da Khadijatul Kubra
amin
karshen wa'azina shine zan cike mana wujubul ilmi bi ahkamil bay'i wash shira ko da aka ce ka nemi kuɗi to ka je ka nemi ilimin addini dan ka san irin kuɗin da suke shigo maka ka san irin yadda zaka fitar da kuɗin saboda na lura yanzu mutane suna neman kuɗi kawai kuɗi suke nema so da haka mutum zai iya ƙarya mutum zai iya rantsuwa to ita kuwa rantsuwa a cikin ciniki koda akan gaskiya ce ko to makaruhi ce koda akan gaskiya ne wannan agogo nawa ne sai ce wallahi ni ma naira 500 na saro shi gaskiya na fada amma rantsuwar da nayi sai annabi ya ce ta debewa abin albarka dan haka rantsuwa malamai suka ce bata halatta a cikin ciniki ba koda akan gaskiya ne to balle rantsuwa akan ƙarya sai malamai suka ce ita take sabbaba gobara dan haka jama'a idan ba ku nemi ilimin kasuwanci ba za ku je ku tara dukiya na farko ta hanyar haramun na biyu in kuka tara ta sai ku rasa me za ku yi da ita sai kuma ka koma yanzu tara ta kawai kake so kai to daga lokacin da ka koma tara ta kake so kai to ba za ta taba taruwa ba ba za ta taru ba idan kana neman dukiya dan kai gida ko ka sai mota ko ka samu abinci sai kaga ka samu to kar ka sake saboda jahilci ka koma kana neman takassur tara ta kana neman kafuwa ne kana neman kai kadai za a yi labari to ba za ta taba taruwa ba abinda nake nufi shine ba za ta taba kaiwa sanda baka ce kai yanzu kam na tara ta bari in daina ba shin sa baka ga duk wanda yace zai sarfaci siyan mota saboda neman burgewa ko saboda yayi zaka ga ba zai daina ciniki da ƴan sambo ba ka san ƴan sambo masu sai da motoci duk mutumin da ya zama zai ta gina gina ne ba zai ainihin tsaya ya gina iya abin da yake bukata ba to ba zai rabu da dillalai ba duk mutumin da ya zama mata ike sha'awa ba matan aure kawai ba to ba zai gaji da aurusaka ba saboda haka komai a duniya ka tsaya ka nemi ilimin shi samun ilimin shi zai samu maka da regulation shi zai samu maka da contention natsuwa da gamsuwa in ba haka ba zaka shiga fitina dan haka malam Saidi Sabit professor ne a cikin ilimin fiqh a jami'a ta Ummul Qura dake Makka ya rasu yau shekaru 13 ko 14 da su gabata mutumin kasan Masar ne Allah ya gafarta mishi yace yajibu ala kulli man tasadda lil kasab yana wajaba ga duk wanda ya tinkari neman dukiya ya zama dan bid'a yana neman kudi an yakuna aliman bima yusahihuhu wa yusiduhu lalle ne ya san abin da ke gyara cinikin shi ya kuma san menene ke bata cinikin shi kaga kenan duk karatun da kai indai karatun ka iya ishmawi ne to bai halatta kai kasuwanci ba kenan dan qawaidi ahlari ishmawi duk babu bayanin kasuwanci a ciki inda aka fara bayanin kasuwanci a cikin littattafan nan shine me iziya duk karatunka na hadisi idan dai riyadus salihin ne ka karanta da 40 hadis to har yanzu da saura sai kai blogul maram dan haka jama'a ka je ka san irin kasuwancin da kake me Allah ya ce game da shi kar ka taba cewa ai wannan kasuwancin a musulunci bai san shi ba dan yanzu wadannan da suke harkar telecommunication sai sai a lokacin da aka saukar da musulunci ai babu telefon a duniya eh babu telefon shi musulunci ai ba yana da ilimi ne na rassa ba yana da ilimi ne na asali dan haka duk abin da yazo sai ya zama ga inda musulunci zai dora shi shi yasa muwatta shine mafi girman littafi a ilimin kasuwanci ibnu taymiya da kanshi sai da ya jinjina mu malik da muwatta me yasa saboda malik iyayen shi ɗan kasuwa ne malaman shi ɗan kasuwa ne ya girma a cikin shago don haka ya san kasuwanci don haka a cikin muwatta har yau akwai kasuwancin da ba a fara yin shi ba a duniya shi yasa an kuka samu ƙwararren malami ya karantar da ku muwatta irin yadda muka samu malam Atiyatu Muhammad Salim wallahi za ku sha karatun aka zo wani wurin wani kasuwancin sai ai ta muku bayani ku kasa fahimta saboda gaba ɗaya ba a fara irin shi ba amma kana da basira zai bude kwakwalwarka kai kuma sai ka je kai ma ka fara sanin cewa kun samu formulas ne kun samu principles ne to menene za ku yi ko kuma ku je ku ci gaba kasuwanci yana nan da yawa jama'a wajibi ne in kana kasuwanci aikin gwamnati kake malamin makaranta ne kai noma kake kiwon kifi kake kiwon kaji kake mai gadi ne kai a wanki da guga kake yi dole ne a wannan sana'ar taka ka san me ya halatta me bai halatta ba domin akwai masu kananan sana'o'i da yawa irin wannan sai ya dauka cewa ai kaza ba komai wanki da guga baka yi mutum sai kawo sabulu baka sai kawo kudin wanki da guga ya baka sai sabulu ya ragu komai kankanta shi ka dawo da shi in ka ci ragowa ka ci haram sai ka dawo mishi da shi a kai yaro ne a gidan wani sai dauki kudi ya baka wani eh ga 20,000 je ka siyo min ragon layya da kaje sai ka ainihin siyo rago na 20,000 kawai sai ga wani ya fado cikin kaso sai ya ce don girman Allah ka sayar mai da ragon nan 40,000 shi kai wannan ragon yake so ba abin da ya hana ka zaka iya sayarwa sai ka sayar mai 40,000 sai ka koma sai ka siyo rago na 20,000 sai ka dauko rago ka kawo wa mai gidanka tare da 20,000 din sai ka fada mai yadda aka yi ka san me yasa zaka yi haka ai ba kasuwanci ya tura ka ba aiken ka yayi dan haka duk wani kudi da ka samu nashi ne ka san ma'ana haka ka san implication din haka in the islam under the islamic finances ka san kaida haka da yan fashi za su kwace kudin ba za a ci taranka ba sai an zarge ka amma kai yaron shi ne sai ya dauki 50,000 ya baka yace ka je Kano ka siyo ƴaƴan shi shadda za a yi musu dinkin sallah tsautsayi sai ya kama yan fashi sai suka kwace kudin ba abin da zai sa a tuhume ka sai dai in da ma ba a yarda da kai ba amma in dai yarda ce ta sa aka baka don kada aka ce mai gida eh wallahi yan fashi sun tare sun kwace kudin mai gida bai da dalilin ya ce me alama haka sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba za a ce to a cikin kudin albashinka da ake baka 700,000 duk wata za a rinka cire 300,000 har sai an mai da 50,000 din nan ban akai haka an zalunce ka to kaga ko tunda haka ne to duk wata riba da zaka ci a karkashin kudin aiken shi to ribar tashi ce ba taka ba baka da kokobo a ciki to yanzu in baka yi karatu ba zaka san wannan to wannan ɗaya ne cikin ɗari na abubuwan da mutane suke wanda ba daidai ba ko kun fahimta jama'a yanzu kamfanoni na telecoms sai ka buga waya sai ta freezing sai ta cije kana hello hello can baya jin ka kai kuma nan kana jin shi kana gama sai ka ji dillin dillin sai a ce naira 30 an ci 30 a kan me ba kai magana ba tunda baka ji shi ba bai halatta ba kuma wannan dokar haka take a karkashin NCC karkashin hukuma ba da lasisi na sadarwa amma a Najeriya da yake an mai da mu jakuna sai a cire kudin kuma NCC tana nan Standard Organization of Nigeria wane ne customer duka lauyoyin suna nan amma suna ji ana cutar mu amma duk wanda ya karanta telecommunication ethics ya san cewa wannan kudin za a dawo maka da su saboda ba a yi maka service system ba to kun ga duk waɗannan suna daga cikin hatta jahilci game da duniyar yau ta kasuwanci ita ma sai ta taimaka a cuce ka yanzu banki akwai abubuwa da yawa waɗanda suna yi da kuɗinka wanda yake ba na riba ba ne amma ana amfani da jahilcinka game da ilimin kuɗi a wannan zamanin sai aje a juya kuɗinka ƙarshe har sai a zo a ɗora maka duk wata sai a ɗora maka wani abu da za a abin nan amma asali kuɗinka suka ɗauka suka je suka yi kasuwanci ba na riba ba ku kiyaye akwai na riba akwai na kaza amma wanda bi ya san harkokin banki a yau banki zai gane cewa financial institution ne wata cibiya ce ta harkar kuɗi kowace irin harka ana yi Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace litaqa mu'amalatuhu sahiha domin kasuwancin ka ya zama ingantacce wa tasarrufatuhu ba'idatan anil fasad duk wata mu'amala taka ta zama ta yi nisa daga barna faqad ruya anna umar radiyallahu anhu kana yatufu bisuq arwayto cewa sayyidina umar yana yawo cikin kasuwa yana dauke da doruna wa yadribu ba'd at-tujjar bid-durra yana sanya doruna yana dukan wasu yan kasuwa wa yaqulu yana cewa la yabi'u fi suqina illa man yafqah wanda duk bai san addini ba ba zai kasuwanci a cikin kasuwar mu ba wa illa in kuwa muka bar shi yana kasuwanci a kalar riba lallai zai ci riba sha'a am aba ko ya so ko ya ki dan haka Umar da kanshi sai ya huse yana tsayawa yana observing naka ka ci gaba da kasuwanci yana ganin ka da ya ka kauce sai zabga maka sai ce a rufe shagon ba za a taimake ka ka ci haram ba sai ce ka tafka koyo ilimi tukuna abin da Umar yake kenan amma bari ku ji abin takeici da mallam ya fadi yace wa qad ahmala kaseerun min almuslimin al'an ta'allum almu'amala ayau dayawa daga cikin musulmi sun ainihin yi watsi da ilimin mu'amala abin da ya shafi harka kasuwanci harka aure harka zamantakewa yau dayawa musulmi sun yi watsi da ita wa aghfalu hadhihi an-nahiya sun yi sakaci game da wannan bangare wa asbahu kuma sai suka waye gari la yubaluna bi aklil haram ayau musulmi basu damu da cin haram ba mahma zada riba di yadda riba ta karu wa tada'afa al-kas di yadda farashi ya karu tsada fa haramun ce ita ma wani nau'i ne na cin haram ka kiyaye tsada ya zama mutane suna siye amma suna jin kai musu tsada ita ma haramun ce yasa muna da wata uwa a muciya Allah ya gafarta mata ga ta nan tuwo take ita ma lokacin ta danta ma huci ne sun rasu ita da dan da abin tana sai da tuwo da rana dan yana kawo mata nama tana yin farfesu uku abin da ake kira ragadada to ita ba ta son tsada ita ba ta son tsada sam a rayuwarta naka sai yara suka gane ta